baki mai yanka wuya. Shin menene tasirin sauya shekarar tsohon gwamnatin jihar Kaduna daga jam'iyyar APC a siyasar Najeriya? Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne tsohon gwamnatin jihar Kaduna kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Nasiru Adamu El-Rufa'i, ya bada sanarwar sauya shekara zuwa jam'iyyar SDP a wani sabon salon taku da ake hasashen siyasa za ta dauka a arewa da ma daukacin Najeriya, a yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2027. Kamar yadda aka sani dai, El-Rufa'i ina daga cikin gimshikan gwamnatin tsohon shugaba Muhammadu Buhari, waɗanda kuma suka yi ruwa da tsaki wajen tabbatar da shugaba na yanzu Bola Ahmed Tinubu ya dare kujerar mulki a zaben da ya gabata na shekara ta 2023. To sai dai daga bisani, dangantaka ta yi tsami tsakanin shi El-Rufa'i da gwamnatin Bola Tinubu ta jam'iyyar APC tun daga lokacin da ya gagara samun mukamin minista, lamarin da ya kai faɗaɗar takaddama har a matakin jiha tsakaninsa da wanda ya gaje shi, wato gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani. Kafin sanarwar ta El-Rufa'i, an gano shi yana tuntuɓa tare da ganawa da wasu manyan 'yan siyasar ƙasar a kasari daga jam'iyyun adawa. To sai dai abin da ya fi jan hankali shi ne yadda El-Rufa'i ya koma jam'iyyar da ake ayyanawa a cikin ƙanana a maimakon manyan jam'iyyun adawa da ke da zaɓaɓɓun kujeru a gwamnati. Ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar SDP wanda shi ma ba da daɗewa ba ne ya fice daga jam'iyyar APC, ya bayyana dalilan da ya sa jam'iyyar mai mulki take rasa jigajiganta irin su Nasiru El-Rufa'i.
To sunana Barista Muhammad Ibrahim Zaria, ni ne yanzu legal advisor na jam'iyyar SDP na jihar Kaduna. Gaskiya tsarin da turbin da muka kawo jam'iyyar APC 2014, aka yi gwagwarmaya aka kifar da mulkin jam'iyyar PDP, an kauce daga wannan tsari. Yanzu an jam'iyyar APC duk wanda ka san mun yaƙe su domin kawo canji, yanzu su ne suka dawo suka yi dandazo a jam'iyyar APC, saboda su ba su iya gwagwarmaya ba, ba su iya zama, ba su iya jure yunwa ba, ba su iya jure wahala ba, ba su iya kuma adawa ba.
Amma za a ce mai saba kuɗaya an gyara cikin gidan mutum da ku 'yan cikinta ne?
Ai, ba za ta gyaru ba, saboda da zuwa sai suka kakkama madafin iko suka abinan, sai kuma suka samu 'yan gida suka ture su ji gefe guda. Ba abin da ya dami su kawai shi ne suya za a yi ne kawai kullum su kasance, kullum kai da ka san kamar aluja, kullum suna sama ne.
Yanzu haka ana maganar tsohon gwamna Nasiru Ahmed El-Rufa'i ya riga ya ayyana barin shi ma APC kuma ya koma SDP. Wasu na cewa da yawan ku dama kuna tare a can baya, ko dawowar ku jam'iyyar SDP yana da alaƙa da dawowar shi?
Kowa da ra'ayin shi, ra'ayi ne dai takan haɗa mutum a lema ɗaya. Kuma mutumin da jigo ne wajen kafa jam'iyyar APC, jigo ne wajen kawo canji, jigo ne wajen kifar da jam'iyyar PDP a 2015, kuma yanzu ne aka ce ba a yi da shi. To saboda haka mu jam'iyyar SDP muna buƙatar shi, saboda ya zo da wannan iyawan shi da hikiman shi a kawo mu jam'iyyar SDP domin ita ma ta kifar da wannan jam'iyyar.
Wasu suna maganar ya za a yi sabuwar jam'iyyar da ba ta da ko kansila ta tunkari wannan jam'iyyar, me yasa ba ku koma wata jam'iyyar ke da kujeru ba?
Ai, barin gaya maka, haka 2014 aka yi ma APC, wannan APC haka aka yi mata wannan kirari, ba za ta iya ba, ba ta da gwamna, daga baya aka cire gwamnoni da suka shigo cikinta, ba ta da kaza, ba ta da rinjaye a majalisa, aka zo in an zo zaɓe ba ta da hukumar zaɓe, ba ta da sojoji, ba ta da 'yan sanda, ba ta da menene. Haka kuma muka zo ƙwai ya fasa dutse.
SDP nan fa sabuwa ce, maja za ku yi ko a haka za ku tafi?
Ka dai tsaya ka gani, muna maka taɗi, ka tsaya ka gani ƙwai zai fasa dutse.
To sai dai a tabakin sakataren jam'iyyar ta APC a jihar Kaduna, Yahaya Baba Fati, wannan lamari ba zai girgiza jam'iyyar ba.
A jihar Kaduna za ga irin ayyukan da gwamnatin APC karkashin Malam Obasani ta kawo, mu abinda muka sa a gaba kenan, ba attention ɗinmu ba akan wanda ɗaya daga cikin ayyukan wanda suka fita, kuma in ka lura yau ka ga irin yanda jigajigan siyasa da jigajigai na al'umma wanda suke dawa suka dawo jam'iyyar APC da dumbin magoya bayan su so buba mu da wani ba abin da ba wani damuwa a cikin waidan mutum ɗaya ya bar jam'iyya a Dubai da miliyoyin ƴan jihar Kaduna suke dawowa jam'iyyar APC kuma suna ba goyen gwamnatin Bola Tinubu da gwamnatin Malam Ubasani goyen baya.
Amma ana fargabar cewa kamar tun da yayi tsohon gwamna su komishinoni su waye in sun bishi zai iya taba tasirin jam'iyyar APC.
Kamar yana daga ka ba mu da wani fargaba. Malam Isa ya kamata ka zauna ka kalle kirin jigajigan siyasa sanatoci ƴan majalisar wakilai masu ci ƴan majalisar wakilai wanda suka yi tsohon komishinoni tsofin masu ba gwamna shawara wanda suka dawo jam'iyyar APC a yau.
Wasu suna ɗauka kamar kila za a ganku kuna ba shi haƙuri don ya yi haƙuri ya dawo.
A matsayinmu na shugabannin jam'iyya ba abin da za mu ce sai alhamdulillahi jam'iyyar APC ta kai banti. Duk wanda ya isa a siyasa a jihar Kaduna yau yana jam'iyyar APC. So ba mu da wani haufi ba mu da wani fargaba insha Allah 2027 Bola Ahmed Tinubu in Allah ya so ya zai saki cin zabe a jihar Kaduna, gwamna Ubasani in Allah ya so ya zai saki cin zabe a matsayin shi gwamna na karo na biyu.
Masani shari'a kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa barista El-Zubair Abubakar yayi hasashen yadda wannan al'amari zai yi tasiri a siyasar kasar a babban zabe mai zuwa.
To dama yayi yawace ya haɗu da ƴan jam'iyyu daban-daban, amma zawarcin da yayi kowa ya gano cewar lallai zawarci ne ga jam'iyyar SDP, saboda sai da ya je ofishinta kuma ya tabbatar da cewar yanzu ciyaman na SDP na jihar Kaduna ɗaya ne daga mutanen da suke muƙarrabansa, ya kuma ba da sanarwar cewar ya bar jam'iyyar. To amma akwai babban taron ƙasa da jam'iyyun adawa ke yi, waɗan nufin cewar za a ɗan samu haɗaka tsakaninsu na zaɓuɓɓukan da za a yi. Don haka sanar da ficewa daga jam'iyyar APC yana son ya kawo wani irin rarrabuwan kai a jam'iyyar APC in lokacin zaɓe ya yi, da tunanin cewar watakila in suka yi wannan haɗakar zai iya kawo tarnaki ko kuma kaye ma ga jam'iyyar APC. Ba za a ce bai da tasiri ba, zai yi tasiri saboda mutumin da ya gwamna lalle yana da mabiya, kuma duk inda aka kai ga kin Ahmad Ar-Rufai ba za a ce bai da mabiya ba. Mabiyan kuma za su taso ne yawanci daga waɗanda suke tsammanin cewar wannan gwamnan ya butulce mashi ne. Wannan butulci shi ne za su yi amfani da shi ainun wajen yin campaign, kuma zai yi tasiri ainun ga mutane da yawa. Duk da cewar jam'iyyar APC tana da kuɗi a hannunta, amma za a ɗan samu naƙasu daga ɓangarenta, kuma waɗannan kwanaki da za su zo za a ga mutanensa daga ɓangarori daban-daban suna ficewa daga jam'iyyar suna koma.
Amma barista wasu suna cewa kamar ya yi abin mamaki da aka ya ɗauko sabuwar jam'iyya maimakon zuwa wadda take da mutane. Wannan jam'iyya a Kaduna ba ta da ko kansila.
Gaskiya ne. Abin da yake nufi yana son ya yi wani abu ne da Turawa ke kiran shi divide and rule. In ya shiga jam'iyyar PDP, wato jam'iyyar PDP wajen shi kamar jam'iyyar APC ce, saboda mutanen da suke jam'iyyar PDP a irin ɓatawar da ya yi da su lokacin da yake gwamna zai sa da yawa daga cikinsu, musamman shugabannin jam'iyya, zai yi wuya su ce sun yarda da shi. Ko da sun karɓe shi a matsayin ɗan jam'iyya, mabiyansu da yawa ba za su taɓa yarda da tafiyar Ar-Rufai a jam'iyyar PDP ba. Shi yasa aka yi wannan lissafi ne da ta taso watakila ba daga gare shi ba, daga haɗakar da suke yunƙurin yi da wasu manyan jam'iyyun adawa a sama, saboda a shiga jam'iyyar da ba ƙiyayya a ciki, wanda kuma zai kawo tarnaki ga jam'iyyar APC. In ya so in tafiyar ta yi kyau kamar yadda suke tsammani, sai a zo a ce an yi haɗaka na zaɓe da wasu jam'iyyu har da jam'iyyar PDP.
To wannan kenan, kuna ganin barista kamar sabuwar haɗaka za a yi irin yadda aka yi na APC da sauran jam'iyyu?
A'a, ba zai zama. Ka san akwai abin da ake kira maja, akwai kuma abin da ake kira accord. To abin da su za su yi accord ne. Accord shi ne a ce lokaci yanzu an samu za a yi zaɓe a 2027. Sai jam'iyyar SDP a ce ba ta da ɗan takarar gwamna, to sai a ce mamabiyanta gaba ɗaya su zabi jam'iyyar PDP. To kaga wannan shine divide and rule. An raba kawunan mutane, tunda mutanen da za su shiga SDP yanzu mutane ne da za su fice daga jam'iyyar APC, wasu kuma za su fice daga wasu jam'iyyu.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.